daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a sararra assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin duk na FM a Niger din da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma in aka je can Kumasi a kasar Ghana ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada shafin mu na yanar gizo na voahouse.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, kamar yadda kuka sani, duk ranar Laraba muna magana ne akan siyasa da kuma shugabanci na gari, inda ma yau Laraba 3 ga watan Oktoban shekara ta 2018 za mu karasa maganar da muka faro ne akan siyasar ubangida a kasashen mu na Afirka masu tasowa, musamman ma a Najeriya.
Tattaunawar da muka tsaya a makon jiya mun tsaya ne akan mukabalar ko shugaba Buhari Najeriya yana da ubangida ko ba shi da shi, kamar yadda suka shigar a cikin tattaunawar tasu. Wasu sun yarda, wasu suna da ja.
Na ce Buhari bai da ubangida saboda ba wanda zai zo ci masa ginan yayin nan,
amma wasu suna zargin sa ai cewa ana ma gwamnatin ma kamar ba a hannunsa take ba, ana ma nada mukami ma bai ma sani ba.
Ni bai yarda da wannan ba, ba abin da zaka shugaban kasa bai sani ba.
Duk wanda suka dauko mutane ko a matsayin ɗan gida ko a matsayin wanda zai iya cin zabe, shi wanda aka dauko ba a dauko shi don ubangidan ka yana tunani shi yana da kudi zai iya saka ka ci zabe, dole kai kana da wani abun da yake gani, kana da mutane ne suna kaunanka ko suna sonka, shi kuma yana da kudi.
Bayan mun gama jin karshen wannan muhawara, za mu rufe shirin ne da maganar cikawar Najeriya shekara 58 da samun yancin kai.
Ranar 1 ga watan Oktoba ne Najeriya ta sami yancin cin gashin kai daga Turawan mulkin mallaka. A wancan lokaci dai tsarin mulkin Burtaniya ake bi, Dr. Nnamdi Azikiwe ya zama tun shugaban kasan jeka nayika, yayin da Sir Abubakar Tafa Balewa ya karbi ragamar gudanar da gwamnati a matsayin Prime Minister.
To yau ba mu tambaye ku ba a shafin kanmu na Facebook da Twitter, sai muka bar ku da tambayar da muka yi makon jiya. To amma kuma ba za mu karanto daga ciki ba saboda yanayin lokaci, amma fa a cikin shirin akwai dan iya, sannan kuma in dama ta samu za ku ji sauran abubuwan da muke tafi da su.
Madalla, yanzu bari mu fara da bangaren dan iya, mu ji sakon da ya baiwa Aminin Sa'isa Lawal na Ikra game da siyasar ubangida.
A zaune yau na iske dan iya yana ta dibar masa, nace dan uwa wannan lomar waina kuma kamar ana gasa, yace kai dai kawai na ikar jefa hannu cikin kwano ko kai ma ka dan lasa, ka san cikin talaka a wannan lokaci fa baya son wasa. Nace eh haka ne dan iya, amma dai ni yau nazo ne da magana irin ta siyasa. Ka san maganar zaben shekarar 2019 yanzu ita ta cika ko ina a wannan kasa, kuma batun siyasar ubangida a fadin kasar ita ke bunƙasa, har ma wai idan ba ka da ubangida a harkar siyasar Najeriya sai a ce ba yadda za a yi kai nisa. Shine fa nake ganin a gaskiya wannan salon siyasa a Najeriya na kawo kasar na kasa, saboda su ƴan siyasan da akan zaba kan koma ne kawai su zama rijiyar yasa. Dan iya ce to kuma ka zo da magana ta gaskiya zalla, don siyasar ubangida a Najeriya ita ke jefa kasar a sala, ita ce kuma kan hana wa talakan kasa walwala, saboda iyayen gidan wadanda aka zaben ne kawai kan sakata suwala, su kuwa al'umar da suka yi zabe sai a bar su su yi ta wahala, ta yadda akan kai ga mafi akasarin su sun koma maula, maimakon a ce tunda su suka yi zabe su yi ta rayuwa cikin daula. Yanzu dai ta bayyana ma cewa su masu siyasar ubangida suka manta cewa mulki wata kyauta ce daga Allah, gani suke kawai duk wata nasara kan zo ne idan iyayen gidansu ne suka kulla. Shi yasa idan suka biya bukatun iyayen gidansu sai su bar talakar na salala kawai don su yi mai daurin talala. Nace to kenan dan iya kai ma dai ka yarda siyasar ubangida tana da matukar ban haushi kuma ita ke kashewa duk wata siyasar kasa ta goma shi saboda a maimakon masu neman qur'a su bi talakar rarrashi idan kuma sun ci zaben su kawo ayyukan ci gaba ta kowane sashi sai kawai kaga sun buge da yiwa talakan kasa cin kashi don ka san shi dan siyasan ubangida kullun gani yake akwai wani mutum da ya dasa shi a don haka dai gaskiya akwai bukatar talakan kasan nan ya tashi kada yayi laushi don tabbatar da ya kare yancin da kasa ta bashi su kuma zababbin da ke neman qur'ar yan kasa su guji zama kara da kiyashi don idan fata kai daga daga dama na kuriya ne kan sha kashi
kuma kara da kiyashi daukan mara sani to game da wannan batu na siyasar ubangida a kasashen mu musamman Najeriya ga ci gaban muhawarar da muka faro a zauren yau da gobe
mun kuma tsaya ne wajen da suke mukabalar ko shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana da ubangida ko a'a to Usman shine fa
wato maganan gaskiya shine nace Buhari bai da ubangida akwai ubangida amma bai da shi saboda ba wanda zai zo ya ci masa ginan yayin nan kuma wayannan da duk suka yi wannan taimakon da shi kale take fada
amma wasu na zargin sa ai cewa ana ma gwamnatin ma kamar ba a hannunsa take ba ana ma nada mukami ma bai ma sani ba
ni bai da wannan ba ba abinta zaka shiga shugaban kasa bai sani ba
masanin harkokin siyasa Husaini Abba me zaka ce kan abun da wadannan da dan jarida da dan siyasa suka fada
to wannan zancen da aka dauko ta ubangida Buhari yana da shi bai da shi Obasanjo yana da shi bai da shi shi dama duk wanda suka dauko mutane ko a matsayin yan gida ko a matsayin wanda zai iya cin zabe shi wanda aka dauko ba a dauko shi kai tsaye ba a dauko shi don ubangidan ka yana tunani shi yana da kudi zai iya sa ka ka ci zabe dole kai kana da wani abun da yake gani kana da mutane suna kaunanka ko suna son ka shi kuma yana da kudi ai ba in ba inda so ne za su dauko dan su ko na su wanda sun san ba zai taba bijire musu ba amma suka dauko ka sun san cewa kai ma kana da wani abu da zaka bada sunan kuma kudi za su saka kuma su nuna maka cewa su suka sa kudi don haka in ka hau ka saurare su kuma ka maida musu kudin su kuma in suka ce ga wanda zaka dauka ka dauke shi ga wanda zaka to shi Buhari bai hakan ba Obasanjo ma daga farko dai kamin ya gano damansa daga hagu cikin siyasa za a ce ya barwa matamakin shugaban kasa wanda dama su suka dauko shi daga kurkuku suka yi mai rigan siyasa kamar yadda Malam Khalid ya ce amma daga baya da ya gane tafiyan me ya faru suka fara takun saka saka to shi yasa kake gani a siyasa shi kamar dan adam ne dan adam ba lalle bane don ka kawo shi ka bashi tuwo kamar yadda Bature ya ce wai za ka yi dauki doki ka kai bakin teku amma ba lalle bane ka tilasa shi ya sha ruwa
don haka Khalid mun dawo wajen ka dazu ka ce akwai wasu mutane wata kila baka ambaci sunansu ba amma na nemi wata kila ka tuna mana bari ni misali ina jin labarin ana cewa farkon shiga siyasa shi shugaba Buhari akwai irin marigayi wadanas suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ji hankalinsa ko zan manta ba akwai lokacin da ya taɓa cewa shi ba ma ruwansa ma da 'yan siyasa ba zai baya so ya sa masa baki a lamuransa ina jin lokacin da ya yi hukumar fitiye zamanin Abacha ne amma yau kuma ya ce ya zama ɗan siyasa waɗanne irin mu da akalla za ka ƙara mana watakila sunaye saboda masu sauraro fanci abin
to in masu bari mu maka kamar yadda ka kawo sunan Alhaji Karrai Wadanas gaskiya ne akwai shi akwai irin Kanti Bello akwai irin su Buba Galadima duk suna daga cikin mutanen da suka dinka masa rigar siyasa suka fara tallata shi a kasan nan gabaki daya so waɗannan ko su wane ne suka turo su jikin Buhari dan su alaka yaya da shi da wanda suke zaune kila cikin sarakunan mu kila cikin malaman mu wanda sun yi bincike da nazari mai karfin gaske a samu mutum irin Buhari ana tunanin aqida da jajircewa da tafiyar da al'amura akan dare kamar yadda aka yi zato suka tattaro wayannan mutane dan a kawo shi layin siyasa. Wannan tashin fudu haka ta kasance aka taho zuwa yau. To menene makomar siyasa a yau da muke? Wannan shine abin tambaya kuma shine tambihi mai ma'ana da za ku iya kamata a samu.
Sani tayi da yadda kake duba yanayin da aka bada mulki a wasu jihohi. Zaka tarasu in kamar gwamna ya zo tafiya yakan yi kokari ya nada wani wanda yake jin nasa ne. Zai ya gaje shi. To sai aka samu wasu misalai kuma sai ka tarasu irin waɗanda suke yawa sai su dawo ko suna fada da waɗanda ya kamata a ce iyayen gidansu ne. Ya kake ganin watakila akwai sharhin da za ka yi kan wannan don ba za ka rasa hira da irin ɓangarori biyun nan masu wannan matsalar ba?
Sosai. Wato abin da nake gani fa nawa abubuwan da nake aikin ɗan ƙaramin aiki na ne ko ɗan shekaru da ne akan aikin jarida na lura cewa kawai siyasar Ubangida illa ne. Siyasar Ubangida za ta ruguza siyasar tun da har yau ban je inda muke tsammani ba a shekara nawa. Yau aƙalla an ce shekara yau na tsammani kusan shekara 20 ko shekara 19. Amma muna nan da muke saboda menene siyasar Ubangida ake yi.
Amma kai sani akwai waɗanda suke cewa kai ni wannan iya yin siyasa ba, bani da Ubangida ba wanda yake mana.
To abin da suka dauka cewa kawai in baka da Ubangida ba za ka yi siyasa ba, saboda ita ce ta zonto kaman a gaba. Akan ce yes, waye akan ce shi da bai da Ubangida ma? To ai Ubangidan ba wani abu ne, an shirya shi ne kawai ta wani son a samu wani romo ko wani me zan faɗa ne wani tallafi. Na ka gane abin da nake nufi fo? Saboda haka maganan kawai cewa Ubangida kawai yes na yadda za a yi Ubangida, amma Ubangidan ne ya zanto menene ra'ayinsa, menene aƙidarsa. Amma mafi akasarin iyayen gidajen wallahi duk aljihunsu ne ko kansu. Gwamnan da ka faɗa duk yanda gwamna ya zo fita shekara 8 to fa sai ya nemi ɗora nasa a wani dalili saboda samu Ubangida. Wannan sai ya gama kaga ɗan kwanan nan tsakanin sanata Akpabio da gwamna Mechi, ai babu abin da ya suka rubu Ubangida ne. Sannan gashi nan kusa-kusa ga ta nan muna ganta a Nasarawa. Gwamnatan ko Makur Anjosu sun ce ya ɗauki wanda daga cikin ɗan takarar ya fifita shi da sauran. Wanda su sun ce ba haka ba ne, duk irin wannan siyasar ta Ubangida ne. Saboda haka in ba an batta ba, wallahi ba za a samu matsala ba. Dole ko yaƙi za ka tafi da mai kuɗi, za ka tafi karfa, za ka tafi da mai wayo. Haka siyasa take. Amma in aka dawo kowa san matsayinsa, sai ka bar mai aiki aiki. Wannan shi ne ra'ayina, don ba wani abu ne, ni ɗan jarida ne, ko ina kallon kowane
sani. Me yasa mutum Ubangida zai kashe wa ɗan siyasa kuɗi? Ko wasu daga cikin irin waɗannan 'yan takarar ma za su yi likimo a gidan wannan Ubangida ɗin? Ana a ba su kuɗi, a mara musu baya, a je a taya su campaign, a ba su motoci. Amma ba za a kai 'yan watanni ba sai ka kuma an zo an zama manyan abokan gaba tsakanin shi Ubangida, yana cewa Allah ya kai mu zaɓe na gaba sai mu ci
da saboda abin da ya bai don Allah ba. Mana bai don Allah ba, idan da ya yi don aljihunsa ne, saboda haka ya ga zai faɗi, shi yasa ake samun wannan. Idan ya haƙura aka tafi aikin, ai siyasa ce. Wannan shine kawai.
To Khalid Ismail kuma kana da
wannan maganar da ɗan jarida Alisani yake yi, ba za ka taɓa cewa za ka yi rayuwa babu shugabanci ba. Kuskuren da muka samu wanda muka gaji siyasa a wajensu su ne Amerika. Suna da tsarin siyasa na shugaban na Ubangida, tunda mai suna da super powers, sannan suna da king makers a system ɗinsu. Duk jam'iyyun nan nasu guda biyu suna da wannan tarihin. Ya ishe mu misali ba sai mun tafi dogo ba. Yanzu rashin magana tasirin siyasar Ubangida shine zai rusa APC. Me yasa ne wannan maganar? Yau APC tunda ta zo ta yi convention na gunduma har zuwa ja har zuwa mataki na shugaban kasa, tuka da warwara take yi. Yanzu
ma kali ba mun zo zargin wata jam'iyya ba ce, muna maganar maganar Ubangida ne ba.
Rashin tasirin siyasar Ubangida, in mutum in ka ce yau za ka yi siyasa babu Ubangida, a halin da muke ciki kowace jam'iyya ne aka ce maka babu Ubangida a cikinta ya zama da ba ta da shugaba. Dan ɗaiɗaikun mutane ba za su iya taruwa kowanne yana matsayinsa ba na kashin kansa ba tare da an samu shi wakilci, wane ya yadda wane ya shugabance shi ba, wane nan da ya zama zai shugabanci wane, daga nan za a samu kungiya ce ta kafu, jam'iyya ne ta kafu. Dole akwai tasirin siyasar Ubangida, sai dai me ka ce haifar da illa, a samar da butulci, a samar da son zuciya, wannan abun zai zo ya zamana ana yin tuka da warwara. Menene ya kamata yau al'umma su yi? Wannan Ubangidan yanzu misali kamar yadda yake bada wannan maganar, yanzu an zo za a yi shiga fage na siyasa, wani ya yi gwamna a jihasa ya gama, ya zo ya yi sanata ya gama, ya ce a'a tunda gwamna kai za ka tafi, a'a za ka sa ɗana da ɗana a cikin tsari mulki kaza, ni ba na buƙatar wani abu. Wani a za ka sa ƙanina a cikin tsarin mulki kaza, za a bashi matsayi kaza. Wani a za a ɗauko sirkina, za ka bashi kujera kaza. To wannan kaga me ya kawo? Son zuciya ya shigo ciki, an kautar da tsari na shugabanci na gaskiya. In za ka shugabanci mutane, dole ga zamana al'umma gaba ɗaya taka ne, ka nemi ci gaban al'umman nan, shine ci gaban kanka. So wannan rashin wannan, kamar yadda ka kawo a jihar Nasarawa, in ka dubi yau Zamfara an yi, Kano an yi, Osun yanzu gashi nan an yi, duk shi ya haifar da wannan matsalolin.
Masani harkokin siyasa Hussein Abba za ka rufe mana wannan. A Najeriya, siyasar Najeriya me kuke hange ne? Shin za a iya kaiwa matsayin da za a iya siyasa ba Ubangida, ko kuma wannan tsarin ya samu karɓuwa siyasar Najeriya?
To a zancen gaskiya dai har yanzu a Najeriya siyasa kasuwanci ne, ita ce maganar gaskiya. Da wanda ya sa kudin shi ya kawo mutum, yana so fitar da kudinsa. Wanda suke da kudi su suke so, suke da wanda suke mulki. Yana da kudinsa kuwa zai ga wanda mai mulki, zo ka gani a gida, ga abin da nake so a yi, ba na so a rufe nan, ba na so a bude nan, ba na so a ci tarana, ba na so a ba ma wani. Wannan shi ne ake ce dama shi a Turanci ana ce power struggle. Siyasan da muke yi shi yasa kake magana cewa mutum ya kare gwamna, yana so ya je senate, in ya kare senate, in ma ya tsufa zai ɗauko ɗan shi. A takaice dai kasuwanci muke yi da siyasa har yanzu a Najeriya, saboda shi siyasa in ka shiga kana tunani al'amarinka zai canja ta fannin samun kudi da wani abubuwa. Saboda inda ce siyasan mu yadda muke faɗi, kamar da muka ɗauko ta daga England da America da muke faɗi, har gobe yau mutum ya shiga siyasa ya fita, shi ne kawai ke iya waye gari. Daga shiga siyasan shi kaga ya zama mai kudi, wanda ɗan kasuwa da yake kasuwanci shekara 25 bai tara irin kudinsa ba. Saboda haka in ba an cire kudi cikin siyasa ba, in ba mutum yau ya tara kudi, da mu a matsayinmu na ƴan siyasa da ƴan fasaran baki na siyasa, abinda muka dinga hanga cewa in Buhari ya zo zai mana, wanda kuma zai kwantar mana da hankali, mun ta wannan hasashin kuma da tunani cewa yau ba lele bane shi ɗan Najeriya ka zo ka kawo EFCC ka ce mai wai kai EFCC gwamnati ne take kashe kudi, ta nemi yanda ya samu ya tara kudi. Yanda muke kokoyon turawan nan a kasan Turai, kai da zaka fadi yanda ka samu kudi, gwamnati ba za ta kashe kobo ba. In ta ga kudi sai ta kira ka, kai wani ka iya kasuwanci, don Allah ka nuna mana yanda kai kasuwanci kudi nan da daru, don muna so wasu yara matasan nan su ma su koya. Amma a Najeriya ne sai ka ga gwamnati ma ta kashe kudi, ta ɗau lawyer, tana bincike, a ƙarshe sai ce ato ba ga yanda ka sa hannu ba. To amma ga inda ka kasuwanci ka juya kudin ta taru ba gani ba.
Tuniya ku yi ma abin da yake damuna a Hussein Abba, da zanga dujin yadda ta hau mulki sai ya zama lokacin da ya kamata ya hau gwamnati ya zama ana yi wa ƙasa gaba ɗaya aiki ne. Amma sai ka ga kayan gwamnati sun koma kuma suna yi wa ita jam'iyyar aiki. An yi haka a zamanin PDP, inda in aka tashi taron shugabannin jam'iyyar sai a je a yi taron a fadar shugaban ƙasa, a shayin gidan shugaban ƙasa na ƴan Najeriya a basu, kajin gidan shugaban ƙasa a basu, babban ɗakin taron nan banquet da a basu. To wannan APC ɗin ma abin da yake faruwa kenan, idan za su yi taro sai su ruga su je fadar shugaban ƙasa su yi irin wannan. Amma in PDP yanzu ina jin za su ari ɗakin taron bankwetol na fadar shugaban kasa ba na jin zaɓa su.
Wato ai da ba ita Najeriya shi yasa aka ce duk wanda yake gwamnati shi duk wanda yake da gwamnati shi yake da komai. Komai tashi ne. Sauran mutane ba ai Najeriya bane. A wannan lokacin sai dan jam'iyya. Wannan abu yana daga cikin abin da yasa muka ce a kori PDP. Saboda lokacin da zaka ga duk abin da mutum ya faru, mutum gwamna ne yake satan kudin mutane amma sai ka ji PDP ta ce ai wannan mu na gida ne, mu ye mu ne. Fati ma har ta fi kasa daraja kai kana dan fati sun fi daraja kada a ce kai dan Najeriya ne to iri wannan ne muke gudu dai kari dai shigo mana yanda kai magana dai kamar dai kana kokarin cewa su ma din an fara APC to kasan ni kullum ina fadi cewa har gobe matsalan PDP da ta APC dama tunanin ɗaya ne anan dai ana tunani cewa an samu kai mai kyau amma duk mutanen suka biyo ko daga can suka fito ko daga nan suke ko dama suna wancan gwamnati sun aka yi da su suka dawo nan har yanzu ba a ce wanda ya sa wancan rigan kar ya sa wannan rigan ba to shi yasa ake samu wannan matsala har bu
shine abin mun gode kwarai da gaske Sani Tahir dan jarida mun gode kwarai Khalid Ismail dan siyasa mun gode kwarai to muna gode wa Nasiru Minta Mr. Odumeje
sai mu ce mun gode da tattaunawar Nasiru sannan kuma wannan waka ta zaman lafiya sai mu ce duk inda ake da tashin hankula irin su yanzu jihar Plateau da sauran duk inda ake da tashin hankali Allah ya zauna da mu lafiya
to amin amin
to haka yake yanzu kan dole mu gangara mu ji Najeriya ta cika shekaru 58 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka shin ina aka fito ina ake kuma ina za a
ga hasan ne kam
Ranar 1 ga watan Oktoba ne Najeriya ta sami yancin cin gashin kai daga turawan mulkin mallaka. A wancan lokaci dai tsarin mulkin Burtaniya ake bi Dr. Nnamdi Azikiwe ya zama tun shugaban kasan jeka nayika yayin da Sa Abubakar Tafawalewa ya karbi ragamar gudanar da gwamnati a matsayin Prime Minister. Biyo bayan kawancan jam'iyyun NCNC da NPC a shekarar 1959. Duk da samun yancin kai Najeriya a wancan lokaci bata kasa baki ɗayan alaka da Burtaniya ba. Akwai wasu ababen da Ingila ta mamaye su a nan Najeriya har ma zuwa shekarar 1963 lokacin da Najeriya ta zama to jamhuriya. Aka canza tsarin mulki irin na Burtaniya zuwa na Amurka. Al'amarin da ya baiwa Azikiwe damar zama shugaban ƙasa mai cikakken iko. Jamhuriya ta farko ta faro ne daga 1963 zuwa 1966 inda shi Azikiwe ya lashe zaben a karkashin jam'iyyar NCNC. A wancan lokaci dai Najeriya na da shiyoyi uku ne wato arewa, yamma da kuma shiyar gabas. Sardaunan Sokoto Sa Ahmadu Bello da tunda farko ake sa ran zai zama to Prime Minister ya yanke shawarar marawa Sa Abubakar Tafawalewa don zama Prime Minister. Yayin da shi Sardaunan ya zama to Freeman jihar Arewa bayan da aka daure Chief Obafemi Awolo saboda zargin juyin mulki. Chief Samuel Akintola ya karbi ragamar shiyar jihar Yamma ranar 16 ga watan Fabrairu shekarar 1966 ne kuma wasu fandararrun sojoji suka kaddamar da juyin mulkin farko a Najeriya karkashin jagorancin wasu matasan soji wato Major Kaduna Eziagu da Emmanuel Etia Juna. An dai wannan juyin mulki ne lokacin da shugaban kasar Azikiwe ke ziyara kasashen waje, kuma an zubda jini sosai. An kashe manyan kasa irin su Sir Ahmadu Bello, Sir Abubakar Tafawa Balewa, Chief Samuel Akintola, Chief Festus Okote Ebo. Wannan juyin mulki dai inyamurai ne suka tsara shi a watan Yulin 1966 ne. Kuma a wani al'amari mai kama da juyin mulkin ramuwar gayya, wasu hafsoshin sojoji galibi 'yan arewacin Najeriya suka sake kaddamar da juyin mulki na biyu a tarihin Najeriya, inda shugaban kasa Major General Agui Ironsi da kuma Adekunle Fajoyi suka rasa rayuwarsu. Wannan al'amari dai ya haddasa barkewar yakin basasa da aka yi tsakanin shekarun 1967 zuwa 1970. Bayan kawo ƙarshen wannan yaƙi, General Yakubu Gawan ya ci gaba da jan ragamar Najeriya. Daga nan kuma aka yi mai juyin mulki bayan ya ja zaransa na shekaru 9, inda General Murtala Rahmat Muhammad ya karɓi ƙasa. Shi ma General Murtala Rahmat ɗin ya fuskanci juyin mulkin da bai nasara ba, amma ya yi sanadiyar ajalinsa. Al'amarin da ya baiwa mataimakinsa General Obasanjo zarafin ɗarewa kan karaga. Obasanjo ya sake aza ƙasar bisa tafarkin demokuraɗiyya, amma General Muhammadu Buhari ya kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin demokuraɗiyya ta turakin Sokoto Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari. Shi ma General Ibrahim Badamasi Babangida, da a lokacin yake babban hafsan hafsoshin rundunar sojan Najeriya a lokacin mulkin Buhari, ya kifar da gwamnatin ta Buhari. General Ibrahim Badamasi Babangidan, wanda ya ja zaransa na kimanin shekaru 8, ya yi ta tsara mai da ƙasar bisa turbar demokuraɗiyya, amma ya yi ta sassoke 'yan takara da kuma zaɓuɓɓuka har lokacin da ya gamo da turjiya da matsin lamba, bayan da ya soke zaben 1994 da margayi Alhaji Moshood Kashimawo Oluwale Abiola ya kama hanyar lashewa. Gwagwarmayar 'yan rajin demokuraɗiyya irin su Nadeko ya sanya Ibrahim Babangida sauka daga mulki, inda aka naɗa Chief Ernest Shonekan a matsayin shugaban gwamnatin rikon ƙwarya. Daga bisani, Shonekan ya bayyana sauka daga mulki, al'amarin da masu sharhi ke cewar matsin lambar ɓoye ne daga General Sani Abacha da muƙarrabansa. Koma dai menene, General Abacha ya amshi ƙasa, wanda shi ma ya shafe tsawon shekaru kafin lokacin da alamar cikawa a fadar gwamnati ta Aso Rock da ke nan Abuja. Majalisar Koli ta mulkin sojan Najeriya ta naɗa General Abdulsalami Alhaji Abubakar, wanda shi kuma cikin shekara ɗaya tak ya sake mai da ƙasar bisa tsarin demokuraɗiyya, inda Chief Obasanjo ya lashe zaben 1999 a ƙarƙashin jam'iyyar PDP jin kaɗan bayan ya fito daga gidan fursuna. Bayan shekaru 8, matawallan Katsina Alhaji Umaru Musa Yar'adua ya lashe zaben shugaban ƙasa, wanda shi ma Allah ya warasuwa a lokacin yana kan karagar mulki. Kuma mataimakinsa Dr. Goodluck Ibele Jonathan ya amshi ƙasa. Muhammadu Buhari ya lashe zaben shekara ta 2015 ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC, al'amarin da ya kawo ƙarshen mulkin PDP a Najeriya. Yanzu dai tambayar anan shi ne, daga lokacin da Najeriya ta sami 'yancin kai zuwa yanzu, a iya cewar Najeriyar ta samu ci gaban a zo a gani? Wannan tambaya ce da masana ke tafka dogon turanci a kai.
Sai mu ci muna ta Najeriya murnar shekaru 58 duk 'yan Najeriya.
Allah ya ƙara ɗaukaka ƙasar mu.
Amin, amma Allah ya sa kishin ƙasa ya shiga, Allah ya raba ƙasar da masu sama da faɗi, Allah kai da komai da komai, ma mu ma kuma mutanen ƙasa ya kamata mu gyara halayyar mu, abubuwan da ya dace domin ƙasar ta ci gaba.
Haka ne.
To yanzu kan kin san lokaci wai baya jiran kowa. Dole mu tattara ina mu sai kuma Allah ya kai mu gobe mu saki zuwa wani sabon shirin na yau da gobe, shirin matasa. To dole sai ce ina muke fatan Allah ya sa mu rate sauki.
Amin.
Na kila gobe da jibin mu dan daga muke kafa murya.
Ya kamata kan.
Ta Allah ya sa mu dace.
To amin amin.
Yanzu kan ni sai in ce sunana Usman da Kabara.
Daula Salim.
Sai kuma Daniel Brown da shine ba da umarnin shirin da engineer ne yau ni Usman din nake cewa mu zama lafiya.
Gogo wala ma shorire o. Dine tebe. Kayina ko nya bui fa na cho chine kebe mo mo kayina ko nya bui fa na cho.
wanne shan wannan jaho.